Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Juma'a 25 ga watan Oktoba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Hukumomi a Najeriya na bikin tunawa da ranar Majalisar Dinkin Duniya ta hanyar sake buɗe ofishin majalisar a hukumance a Abuja, babban birnin ƙasar. Masu tsare-tsare a fannin sojojin Amurka sun goyi bayan kiran da shugaba Donald Trump ya yi na kare filayen haƙar mai a Siriya. Sannan hukumomi a jihar California sun gargadi sama da mutane miliyan 25 da ke zaune a arewaci da kudancin jihar da su zauna cikin shirin kota kwana yayin da bala'in wutar daji ke ci gaba da ruruwa a yankin.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan Afirka sun fara bayyana fatansu kan taron da shugabannin nahiyar da Rasha wanda aka kammala shi.
A samun jirgin da su don a samun amfani za a kama na fannin makaranta, na fannin kayan sojoji ko wasu abubuwa, na fannin taimako na manoma, don mu abinda muka so mu rabu da kullun roƙo, mu rabu da kullun talauci.
A Najeriya, 'yan majalisar dokokin kasar sun ce sun kammala sauraron bahasin jama'a kan kasafin kuɗin shekara mai zuwa. To ko me wasu sanatoci suke cewa game da kasafin kuɗin?
Kato yana adawa a yanzu ce ai babu inda kasafin burge mu, amma kuma ya aka fi gaskiya to an yi daidai da al'amarin da kasar take ciki, domin abinda ka ga hannu shine zaka amfani da shi kai kasafin.
Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki, inda likita za ta yi bayani akan cutar sankara ko dajin mama wanda Hawa Umar take gabatarwa. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum, da fatan kun wayi gari lafiya. Hukumomi a Najeriya na bikin tunawa da ranar Majalisar Dinkin Duniya ta hanyar sake buɗe ofishin majalisar a hukumance a Abuja, babban birnin ƙasar. Tun a shekarar 2011 aka rufe ofishin bayan wani mummunan hari da mayakan Boko Haram suka kai. An buɗe ofishin ne a jiya Alhamis, shekaru 8 bayan da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kutsa da mota cikin ginin ya tada bom. A cewar ƙaramin sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da fannin ayyukan jin ƙai, Mark Lowcock, sake buɗe ofishin wata alama ce da ke nuna cewa ba za a miƙa wuya ga masu ayyukan ta'addanci ba. Yana mai cewa za su ci gaba da taimakawa Najeriya wajen cimma burinta na ganin an samu makoma mai kyau da cikakken tsaro. Masu tsare-tsare a fannin sojojin Amurka sun goyi bayan kiran da shugaba Donald Trump ya yi na kare filayen haƙar mai a Siriya daga fadawa hannun 'yan ta'adda ta ISIS da sauran abokan adawa. Kuma suna shirin tura ƙarin kayayyakin yaƙi domin cimma wannan buri. Wani jami'in tsaro a daren jiya Alhamis ya ce Amurka ta dukufa wajen ƙarfafa matsayin sojojin Amurka har yanzu a Siriya, kuma tana yin hakan ne tare da haɗin gwiwar ƙawayenta na SDF a arewa maso gabashin Siriya. Kuma ƙoƙarin zai haɗa da tura ƙarin wasu kayayyakin soji zuwa yankin. Sai dai jami'in bai bayyana takamaiman kayayyakin da za a tura ba. Amma shirin Newsweek na gidan talabijin ɗin CNN ya rawaito cewa ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon na duba yiwuwar tura tankoki da sauran ƙananan motocin yaƙi masu silke. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. fadar White House ta faɗa a jiya Alhamis cewa shugaba Donald Trump ya nuna matukar goyon baya ga wasu 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar Republican masu ra'ayin mazanjiya waɗanda suka yi kutse cikin zauren da ake sauraron bahasin binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump. Suka kuma nuna adawarsu lamarin da ya kai ga aka jinkirtar da zaman sirrin har na tsawon sa'o'i biyar. Mai magana da yawun Trump Stephanie Gresham ta faɗa wa shirin gidan talabijin ɗin Fox News mai suna Fox and Friends wanda Trump yake ƙauna cewa matakin 'yan majalisar yayi daidai tana mai cewa hakan ya nuna ana goyon bayan shugaban 100%. Trump ya buƙaci 'yan jam'iyyar Republican da su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da shirin tsige shin. Su dai 'yan majalisar na ɓangaren Republican sun kutsa kai ne cikin ɗakin zaman jin bahasin wanda aka killace shi duk da cewa wasunsu suna da izinin shiga wajen binciken da ke gudana wanda 'yan jam'iyyar Democrat masu rinjaye ke jagoranta a majalisar ta wakilai. Hukumomi a jihar California sun gargaɗi sama da mutane miliyan 25 da ke zaune a arewaci da kudancin jihar da su zauna cikin shirin kota-kwana yayin bala'in wutar daji da ke ci gaba da ruruwa a yankin. Bushasshiyar iska da ke kadawa ta sa masu ayyukan kashe gobara na fuskantar matsala wajen shawo kan wutar. A ranar Larabar da ta gabata, wutar daji ta laƙume garin da ake kira Gaysaville a yankin Sonoma County, lamarin da ya tilastawa mutane 2,000 ficewa daga gidajensu. A kuma ranar Larabar ce kamfanin wutar lantarki na Pacific and Gas ya fara kashe wutar lantarkin wasu yankunan jihar gudun kada turakun wutar su faɗi su haifar da wata wutar. A jiya Alhamis, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da ke fuskantar kalubale a kokarinsa na ganin Birtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar Turai nan da mako mai zuwa yayi kira da a gudanar da zabe da wurwuri a ranar 12 ga watan Disamba don baiwa masu jefa kuri'a damar bayyana ra'ayinsu kan rikicin ficewar Birtaniya daga tarayyar ta Turai wanda ya ƙi cinyewa a majalisar dokokin ƙasar.
Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu. Shugabannin kasashen Afirka sun kammala taron koli tsakaninsu da ƙasar Rasha wanda suka shafe kwanaki biyu suna yi a birnin Sochi da ke Rasha da nufin ƙarfafa hulɗa a fannoni da dama waɗanda suka haɗa da sha'anin ma'adanai, kasuwanci, noma da kiwo da kuma matsalar tsaro da ta addabi ƙasashen nahiyar ta Afirka. Ministan watsa labaran jamhuriyar Niger, Salisu Muhammad Habi, ya ce wannan wata dama ce da Afirka ta samu don gwadawa duniya cewa kan mage ya waye. Ga rahoton da Sulaimun Barma ya aiko mana daga Yamai.
Lura da yadda manyan kasashen yammacin duniya da wasu takwarorinsu na nahiyar Asiya suka yi wa nahiyar Afirka ca da sunan sabon salon hulɗar diplomasiya. Yasa ƙasar Rasha sake jan ɗamara da nufin kyautata daɗaɗɗiyar dangantakarta da ƙasashen na Afirka mafarin wannan taro na birnin Sochi. Salisu Muhammad Habi shi ne ministan watsa labaran jamhuriyar Niger.
Ita Rasha ta tabbata cewa yanzu ta gani ƙasashen Afirka suna da arziki, suna daidai kuma a zaka a yi yarjejeniya da su da hulɗa da su mai ɗimbin yiwuwa ta kowace fanni, saboda Turawa suna nan, su yi mana ikon mallaka, Amerikawa suna nan, mutanen Turkish suna nan, China suna nan, kenan su ma ya kamata su kawo nasu gudunmawa nan Afirka. Ƙasashen Afirka dai suna da hulɗa mai ɗimbi yawa da ita Rasha. Mun daɗe mu na Niger da hulɗa da Rasha. Muna fatan ya zamanto shugaban ƙasarmu da mun kasan shi na da ƙoƙari ƙwarai. Zamana da su, a samu jeriya da su don a samu amfani da akamu na fannin makaranta, na fannin kayan sojoji ko wasu abubuwa, na fannin taimako na manoma, don mu abin da muka so. Mu rabu da kullun roƙo, mu rabu da kullun talauci.
Wai shin ya kasashen na Afirka za su yi ko kuma gwamnatocin su kasashen na Afirka za su yi da kasashen yammaci musamman da waɗanda suka yi musu mulkin mallaka?
Ina ganin ai sun ci rabon su kamar mun da abin da ci horon shi. To ai mun dade da tare ne mu, mun dade muna jarirai mun girma yau kusan shekara 60 kenan, ya kamata mu ma yau mu sallami kanmu. Kuma ita kanta Rasha tana dimbin hulɗa da su mutanen Turai da Horanshi, for example, kenan babu wani matsala ko guda.
Batun tsaro na daga cikin muhimman batutuwan da kasashen na Afirka ke da damuwa a kansu, musamman ta'addancin da ya addabi yankin Sahel. Saboda haka ake ganin taron na iya zama wata damar tantauna hanyoyin odar makaman yaƙi a wajen wasu kasashen.
Duk abin da za mu ci da arziki da komai da komai, in babu kwanciyar hankali ba mu same shi. Kenan dole mu samu kokarin masu kama muna, mu samu kwanciyar hankali. Dan muna dimbin kaya na yaƙi, kudin muka na yaƙi, abin zai zo mu sauki. Yanzu ka gani cikin bijikin mu na ƙasar Niger, ga kowace shekara ana yadda kashi 17 bisa 100 ana sa cikin kayayyaki. To mun samu wannan kwanciyar hankali ta zo cikin Niger kinmu, wannan kashi 17 don ku sa cikin kayayyaki, aka san mu maida su wajen talakawa na Niger, su samu riyoji, samu gidan makaranta, su samu gidan likita, su samu hauyoyi, su samu abubuwa da yawa.
Rahotanni na cewa a zaman nan na Suci, Niger ta cimma yarjejeniya da kasar Rasha akan batun sayan jiragen helicopter kimanin 12 domin tunkarar matsalar ta'addanci. Shin ina gaskiyar labarin nan?
Labarin nan ƙarya ne. Ƙarya ne don tun da an kawo shi ga lokacin da shilma shugaban ƙasa bai ma zo Rasha ba. Kenan ga yanzu dai ba a rada hannu bisa wannan abubuwa ba. Kila za a yi can zuwa gaba mai yiwuwa ne, amma ga yau dai da mun kai wannan magana, ga jiya ba a yi ba. Kuma na tabbatar da wani saboda minista mai kula da harkokin ƙasar waje shi da kai ne ba da bayani cewa wannan zancen ƙage ne.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Allah, Allah, Allah. Hada kanmu a Afirka mu so juna, manufarmu a nan da mu tangana, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana.
To a gaida Sule Mummuni Barma. To daga batun taron Rasha da shugabannin kasashen Afirka sai kuma kasafin kuɗi a Najeriya, inda Majalisar Dokokin Ƙasar ta ce ta kammala sauraron bahasin jama'a kan kasafin kuɗin shekara mai zuwa, wanda wannan ya nuna alama na cika alkawarin da suka yi wa ƙasa na gama aiki akan kasafin kuɗin kafin watan Disamba na bana, saboda a fara aiki da shi daga watan Janairu. Daga Abuja ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana.
Majalisar Dokoki ta kama hanyar cika ka'idar kasafin kuɗin Janairu zuwa Disamba domin ƙara azama na daidaito ga tattalin arzikin ƙasar, kamar yadda Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya bayyana mani.
Kawai da abin da muke kokari shine tsohon budget ko wannan yanzu wannan shekarar, shine muke so mu gane cewa president ya muna alƙawarin cire sakin kuɗin ayyuka. To in ya yi kuɗin ayyuka nan, to ba damuwa in wannan budget din da wancan budget sun tafi zuwa dan wani ƙaramin lokaci, misali su tafi zuwa January ko February, kuma kana a rufe account. Amma dai an ƙara wannan kuɗi kashi 40 da alƙawari zai ƙara taimakawa aikin da aka ɗauko cikin 2019 budget, ya zama cewa an sauƙa rage nauyinsa kafin 2020. Kuma sharar da ya kawo shine babu sabon ayyuka, dan saboda a ɗora wannan aikin da ake kai a gama shi. An ci kasafi, an nisa kwarai da gaske. Ina fata cewa kusan farkon wannan wata mu yan kwamiti za mu fara nami kwarai mu ci gaba da bayani ga kwamiti na tantancewa. An gama wannan kuma za a zo a kawo majalisa ga majalisa, shi ma mu amince a kawo ga majalisar dattijai, a kawo ga majalisar tarayya, a amince kuma sai a tura President Muhammadu Buhari, shi kuma ya sa hannu. In Allah, duk za a gama wannan kafin sabon shekara.
Kasafin na naira trillion 10.7 na zaman kasafi mafi tsoka, amma kuma shugaban ƙasa ya ce ba za a aiwatar da sabbin ayyuka ba. To ko yaya Senator Yusuf Abubakar Yusuf ke kallon wannan bangaren?
A bai ce ba za a yi kwata-kwata sabbin ayyuka ba. Akwai wasu ayyuka da za a yi, amma ba duka gabaki ɗaya ba. Wai za a zubar da tsoffin ayyuka sannan a yi sabbi ba. Akwai wasu sabbin ayyuka da za a yi, lallai dole ne. Idan kuka gani har yanzu ba da kuɗin capital, har yanzu kashi 40 ne a cikin 100 aka yi, wasu ma ba su karbi kuɗin ba har yanzu. To sabili da ba a samu an yi wannan kasafin lokacin da ya kamata ba. Amma yanzu idan muka samu kasafin na an gama kamun December, kun ga daga 1st of January za a fara ba ma'aikata kuɗi.
Daya cikin shugabannin jam'iyyar adawa a majalisar, Senator Sahabi Ya'u, ya bayyana kasafin kamar haka.
Kasafin yana adawa a yanzu ce ai babu inda kasafin ya burge mu. Amma kuma aka fi gaskiya to an yi daidai da al'amarin da kasar take ciki. Domin abin da kaga hannu shine zaka amfani da shi kai kasafin. Muna ganin cewa wannan abin da ke ga hannun gwamnatin tarayya shine ta yi amfani da shi ta kasafta zuwa ga sauran sassa na cigaba na tattalin arziki da rayuwar kasar nan.
Ga kwararre a fannin tattalin arzikin kasa Aminu Jumare yana ganin akwai muhimman bangarori da kasafin bai tabo ba.
Da gaskiya ni tunani na wa inda zai yi wace an samu an mai da hankali akan sha'anin ilimi, ya zama kasafin sha'anin ilimi shine kan gaba ta yadda akalla ko ba komai yafi na komai yafi na ko ina, kuma akwai kudade isassu, akwai hankali da aka mayar isasshe akan sha'anin ilimin. Ya Allah ta kyautata wa makarantu ta bada abin da ake cewa scholarship, kudin da zai taimaka wa dalibai su karo ilimi, sannan kuma kiwon lafiya ma dole a mai da hankali akan sa, dan saboda isi kana da lafiyar ne ma za ka iya neman ilimin.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 1 na dare da minti 16. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Ganin yadda akan ware watan Oktoba kowace shekara a matsayin watan da ake wayar da kan jama'a game da cutar breast cancer, wato daji ko kuma sankaran mama, yasa shirin lafiya uwar jiki ya ga ya dace ya tattauna game da cutar da yadda za a faɗakar da al'umma domin ɗaukar matakan kariya. Cutar breast cancer wata irin nau'i ne na cutar daji da ke girma a jijiyoyin kirjin mace. Yawanci cutar takan faro ne daga cikin kirji kafin ta bayyana bayan wani lokaci. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Suraya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Barka dai Hawwa.
To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan ita wannan cuta ta breast cancer ko kuma daji ko sankaran mama kamar yadda Hausawa suke kiran cutar.
Ita breast cancer wato dajin mama cuta ce wadda ta addabi al'umman mu, yana damun mata da maza gaba daya, amma kuma yafi yawa cikin mata. Cuta ne wanda shine aka ba namba na farko a cikin daji da ke damun mata. Mabiyin shi shine dajin bakin mahaifa wanda muka yi bayani akan shi makon da ya wuce. So shi wannan breast cancer yawanci akwai abubuwan da ake dubawa da yake sa mata da maza su samu hatsarin kamuwa da wannan cututtuka wanda za mu yi bayani akai.
Kamar menene waɗannan abubuwan ko kuma me ke haddasa ma cutar?
Ita cutar breast cancer in ana maganan abubuwan da ke haddasa shi, na farko dai wanda ake lura da shi shine wanda ya gadon shi. Misali uwa ko wa ko kanwa wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya da suka kamu da wannan ciwon. To for duk wanda ke cikin wannan iyali uwa ɗaya uba ɗaya dai yana da hatsarin kamuwa da wannan ciwon. Na biyu shine shekaru. An duba cewa wanda suka fi kamuwa da ciwon mama shine wanda suka fi shekaru daga shekaru 40 zuwa sama, su suka fi kamuwa da wannan cutar. Sannan akwai kuma wanda ya danganci da lokacin da mace ta fara al'ada. Muna ce mishi da turanci menarche. In ta fara al'ada da wuri kamar shekaru irin 9 din nan zuwa 10 zai yiwu za ta iya samu wannan dajin mama din. Domin akwai wani hormone da ake ce mishi estrogen a jikin mace, wanda in mace ta jima tana da wannan estrogen din yayi yawa a jikinta tsawon shekaru ciwon mama din nan za ta iya kamuwa da shi. Sannan zai yiwu haihuwan farko, ko in shekarunta sun dare 35 misali ta haihu na farko, tana da hatsarin kamuwa da ciwon nan. Domin shayar da yaro yana kariya ga ciwon breast cancer, saboda haka wanda bata haihu haihu da wuri ba, kaga ba wai yanda za a yi a ce ta shayar da yaro da wuri. Sannan akwai su da yawa hatsarin nan, akwai wasu wayanda suke da suka kamu da ciwon mama din amma shi ba jeji ba, ana ce mishi fibroadenoma. Su wayannan ba wai ciwon jeji bane, amma kawai mace in ta taba mamanta za ta ringa dan jin kaman wasu guda-guda kuma su ringa yi mata ciwo. To in aka cire koda ba ciwon mama ba, nan gaba ya nuna cewa za ta iya kamuwa da, ba tabbas bane amma za ta iya kamuwa da shi. So sun danganci abubuwa da yawa, wayannan kadan daga cikin abubuwan da ke sa mata kamuwa da ciwon dajin mama kenan.
Na dan zazzanta da mutane haka, yawanci mutane sun fahimci abin cewa yana da nasaba da abubuwan da muke ci yanzu, wataƙila irin kayan gwangwani akan sa mishi irin sinadarin nan wanda zai hana shi lalacewa. To shin yawancin abincin gwangwani shi ma zai iya kawo wannan daji na mama?
An yi bincike akan wayannan abubuwan kuma ba a tabbatar cewa akwai ba, amma kuma shawara shi ne mutum koda zai ci irin wayannan abubuwan ya rage yawancin su, domin gaskiya ba abinda za a ce lalle kashi 100% cewa an tabbatar cewa zai jawo ba, amma kuma an yi ba da shawaran cewa a rage cin irin wayannan abubuwan.
Menene alamomin wannan cuta ta breast cancer ko daji ko sankaran mama kamar yadda wasu Hausawan suka fi sanin cutar?
Su alamomin breast cancer dai su ne, na farko za ta ji guda-guda a mamanta mace in tana duba kanta. Likitoci sun ba da shawara cewa mace ta ringa duba mamanta kowane wata, bayan ta gama al'ada da ɗan kwanaki kaɗan ta ringa tattabawa tana duba domin ta samu sanin irin abubuwan nan. Na farko shine jin wannan guda-gudan. Na biyu za ta iya jin ciwo a mamanta, wanda ciwo ne ba wanda zai tafi ba, yana nan kusan kullum tana jin shi. Don mata in suka kusa al'ada akwai wannan ciwon da suke ji na mama ko kuma in suna da ciki, to ba irin wannan ba, wannan din in yazo ya ringa zama kenan, ta ringa jin shi kullum. Na uku bakin mamanta ruwa zai ringa iya fitowa ko ma jini. Sannan fatan kan mamanta zai iya canza kala ko ma yayi baki ko kuma yayi bayan shi kaman bayan lemu, yana nan da dan rami-rami haka a jikin shi. Maman ma shi kanshi in yayi nisa ciwon kafin ma ta gane, maman gaba ɗaya zai tauri ya sankare haka. Duk wayannan alamomi ne, har karkashin hamatanta za ta dan ji wasu guda-guda haka nan a wurin, wanda ake ce musu lymph node.
Cutar tana daukar lokaci ne kafin ta bayyana?
Tabbas tana daukar lokaci, amma wannan fa ya danganci ga lokacin da matan ta fara jin wani abin da ba daidai ba a mamanta. In wanda ta ji ne tun da wuri, to zai yi wataƙila irin watanni kaɗan ne, amma wasu din ma ba ra ma su ji din ba, domin ba duka dajin nan bane yake alama da guda-gudan nan da ake ji a mama. Amma yawanci dai yana daukan watanni zuwa shekaru kafin ma mace ta san cewa akwai abin da yake damunta.
Kaman daga wani mataki ko shekaru ne aka fi samun matan da suke dauke da cutar?
An fi samun ciwon dajin mama daga shekaru 40 zuwa sama cikin mata.
Shin cutar tana kama maza?
Cutar na kama maza tabbas, sai dai yawan shi ba zai kai na mata ba. Kuma su mazan ma yanda aka dai bayani cewa za su ji abu ne kaman kwallo-kwallo ko kuma su ga abu na fitowa ta bakin mamansu ko kuma su ga fatan da ke saman mamansu shi ma ya canza kala, duk wannan su ne alamomi. Alamomi iri ɗaya ne a jikin na mace da namiji, amma ya fi yawa ga mace. Za ki samu a cikin watakila mata 100 in kika eba, za ki samu mata kaman 15 misali da ke da shi, amma cikin mazan na cikin 100 maza watakila za ki ebi kaman guda 3 ko zuwa 5 haka.
Ya ya kamata mai fama da cutar ta kula da kanta?
Wanda take ta kamu da cutan ciwon mama, na farko dai ta tafi asibiti. Ba batun zuwa maganin gargajiya, ba batun shaye-shaye, ba batun gasa maman, a tafi asibiti, domin idan likita ya duba ya gani cewa wannan ciwon mama din bai yi nisa ba, ana iya ɗaukan mataki kala-kala. Misali, ana iya cire wannan maman. In an yi gwaji ga wannan kwallo-kwallon aka tabbatar cewa ciwon mama ne, to na farko in dai har bai yi nisa ba, ana iya yanke shi. Mace kuma ta rabu da wannan ciwon kenan, sai dai a ringa bi chemotherapy da radiotherapy. To za a ringa yi mata wannan, kuma za a ringa bata appointment ta ringa ganin likita don a kiyaye kama mama na biyu din.
Kamar idan mutum ya gane cewa wani na kusa da shi ko mama ko yaya ko kanwa ta yi cutar ko kuma ta kamu da cutar, akwai yanda mutum zai iya kare kansa shi daga kamuwa da cutar?
Yanda mace za ta iya kare kanta da ciwon mama in dai har mutum a cikin iyalinta ya kamu da shi, shine za ta ringa iya duba kanta. Yanda muka yi bayani, bayan al'ada haka tana iya sa hannu ta dudduba kan mamanta duka biyu za ta iya samun bayanin wa'annan akan yanan gizo yadda za ta iya duba kanta. In ta ji dai abin da ba daidai ba tana iya zuwa asibiti. Likita ya duba ta ya tabbatar mata cewa ba wani abu bane, in kuma wani abu ne mataki za iya fara dauka daga lokacin. Na biyu shine idan ba ya kama dole ba irin mace haka din kar ta bar kanta ta samu ana ce mishi radiation a asibiti ake samun wannan magani ne da ake wa mutane da shi masu ciwon kansa yawanci za ta iya kare kanta daga wannan radiation din. Na uku dai shine mata za su iya zuwa asibiti akai-akai ana duba su ana yi musu mammogram shine gwajin da ake yi na mama hoto ne ake zuwa ya asibiti shekaru daga 40 zuwa sama mace za ta iya zuwa ta yi wannan gwajin a asibiti don ta tabbatar cewa tana cikin lafiya so daya a shekara ko ma so daya a shekara biyu tana iya zuwa ta yi wannan.
To likita ana iya warkewa da cutar?
Tabbas mace za ta iya warkewa daga ciwon mama in aka samu wannan ciwon in bai yi nisa ba aka dauki gwaji aka duba aka tabbatar ciwon mama za a iya cire daidai inda ya samu wannan ciwon sannan a ringa ba ta maganin da ake ce muke ce mishi chemotherapy za ta samu lafiya muddin tana zuwa asibiti akai-akai ana duba ta bayan an yi wannan aiki. Na biyu shine wanda ya riga da yayi nisa din shi ma ana iya aka tabbatar cewa shi ciwon dajin mama ne za a iya cire wannan maman gaba ɗayan shi a yi tiyata a cire shi sannan ta samu chemotherapy da radiotherapy shi ma yana taimakawa ko da ba zai bada warkarwa a wanda ya riga da yayi nisa ba zai dai taimaka ya rage tsananin shi har mace ta samu ta yi tafiyar da harkokin rayuwarta.
Yaya za mu kwatanta yawan masu kamuwa da cutar dajin mama ko kuma sankaran mama musamman ma a nan kasar mu Najeriya?
Ana iya kwatantawa dai amma ba a da tabbataccen adadi. Misali a wayanda suke shekaru kasa da 50 daya a cikin mutane 50 za a iya samun su da ciwon mama. Wayanda suke daga irin shekaru 60 zuwa sama daya daga cikin 25 ana iya samun su da ciwon mama.
To masu sauraron mu kada dai ku shafa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ta bayar inda muka tattauna akan ciwon ko kuma cutar sankaran mama wato breast cancer a turanci. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato
Dr. Suraya Awal Suleiman
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Hawwa Umar da shirin lafiya uwar jiki. To kafin mu sallama ga Zahar ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice.
Hukumomi a Najeriya na bikin tunawa da ranar Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar sake buɗe ofishin majalisar a hukumance a Abuja babban birnin ƙasar tun a shekarar 2011 a karfe ofishin bayan wani mummunan hari da mayakan Boko Haram suka kai. An buɗe ofishin ne a jiya Alhamis shekaru 8 bayan da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kutsa da mota cikin ginin ya tada bam. Masu tsare-tsare a fannin sojojin Amurka sun goyi bayan kiran da shugaba Donald Trump ya yi na kare filayen haƙƙin mai a Siriya daga fadawa hannun 'yan ƙungiyar ta'adda ta ISIS da sauran abokan adawa. Kuma suna shirin tura ƙarin kayayyakin yaƙi domin cimma wannan buri. Fadar White House ta faɗa a jiya Alhamis cewa shugaba Donald Trump ya nuna matuƙar goyon baya ga wasu 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar Republican masu ra'ayin mazanjiya wanda suka yi kutse cikin zauren da ake sauraron bahasin binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump. Suka kuma nuna adawarsu lamarin da ya kai ga aka jinkirta zaman sirrin na har na tsawon sa'o'i 5.
Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ba Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau Darrell Smith, ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗa shirinmu na hantsi.
VOA Afrique.